sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 sai kuma tashan FM na VOA Africa akan mita 102.5 a jamhuriyar Niger har yau a jamhuriyar Niger da tashoshin FM ana son kama mu sai a kama wato FM Nomad Dalon Ninya da Sarauniya kana masu na'uran computer in suna so sai su daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku cewa yayin da wasu matasa ke kawo ƙarshen zaman dirshan da suka yi a kwanaki uku a majalisar dokokin Najeriya faran kuma sai ga wasu na cewa za su gudanar da irin su a fadar shugaban kasa kana muna dauke da shirin mu tattauna na shi Ibrahim Kalmasi Garba da muke nan tare da shi ga mafadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran yau asabar shugaban Kenya ya banka wuta ma tarin haurin giwa masu nauyin sama da tan 100 waɗanda aka kwace daga wurin mafarauta a wani yunkuri na kawo ƙarshen kashe giwaye a yankin da ya fito Shugaba Uhuru Kenyatta da kansa ya cinna wuta ma da dama daga cikin kashi 12 na tarin hauren giwan da aka haramta cinikin su waɗanda mafarautan suka babballo daga giwaye 8000 wutar kona hauren ta kasance mafi girma da aka taba kunnawa don kona hauren giwa a wannan ƙasa ta gabashin Afirka kuma ana kyautata zaton wutar za ta dau ɗan kwanaki kafin ta gama ci Shugaban gaban mai ziyarar kasar Ali Bango Ondimba wanda ya kunna wuta ma ɗaya daga cikin tarin hauren shi ma yayi Allah wadai da kashe giwayen inda yace kashe giwayen ya mai da su ƴan gurin hijira a halin da ake ciki kuma masu ayyukan ceto a Nairobi babban birnin kasar ta Kenya na nemar waɗanda ke raye bayan da ambaliyar ruwa ta wato ta sa wani benen iyali mai hawa 7 ya ruguje ta yadda mutane akalla 7 suka mutu sannan wasu da har yanzu ba a san adadin su ba suka makale ciki hukumomi sun fadi yau asabar cewa an ceto mutane sama da 120 aka kai su asibitoci don yin musu jinyar raunukan su kungiyar agaji ta Red Cross ta ce faduwar ginin ta daren jiya juma'a ta shafi dakunan ginin da dama da wasu gine-ginen da ke daura da wurin wannan katafaren ginin na shiyar matalauta ne mai dauke da mutane da dama a birnin Nairobi wanda ake kira Huruma ganin yadda tsagaita wutar Siriya wadda ta kai watanni biyu da kaddamarwa ke shiriri cewa Amurka na dada samun kanta cikin mawuyacin hali ta yadda take ta kokarin mika hannu ga Russia a yayin da kuma take ta kafa kan Russia ta fake da hakan ta baya-bayan nan a damuwar da Amurka ke ciki ta bayyana karara jiya juma'a bayan da jami'an Amurka da Russia suka hada gwiwa wajen neman tabbatar da tsagaita wutar a Lantakia da gabashin Gurta ciki har da tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kuma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov wani dan kunar bakin wake ya tuka mota daura da inda wasu yan shi'a ke hidimar ibada a wajen birnin Bagadaza ya tarwatse halaka mutane akalla 17 ya kuma raunata wasu 40 a cewar yan sanda Jami'an 'yan sanda da ke wurin sun ce an auna harin na bom din ne kan masu ziyarar ibada da ke kokarin shiga masallaci mai tsarki na Kadhimiya da ke birnin na Bagadaza to amma wasu jami'an kuma suka ce an auna harin bom din ne kan wata kasuwa da ke wurin har yanzu ba a san kowanne daga cikin bayanan biyu ne sahihi ba babu wata kungiyar da ta gaggauta daukar alhakin kai harin to amma a baya kungiyar ISIS ta dau alhakin kai har makamantan wannan waɗanda aka auna kan yan shi'a masu ziyarar ibada daura da birnin na Bagadaza kowace shekara akan girmama wani imam na ƙarni na 8 mai suna Imam Musa Al-Kadhim a wannan masallacin wanda shine na 7 a jerin manyan malamai 12 da aka fi girmamawa a mashabar shi'a sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin Iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke dasawa da shugaba Hassan Rouhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu ƴan riƙon riƙau kuma ga dukkan alamu za su fi tasiri a majalisar. Iraniyawa sun fara kada ƙuri'unsu ne jiya jama'a dan cike kujeru 68 da babu ɗan takarar da ya ci su a zagaye na farko na zaben waɗanda aka gudanar a watan Fabrairu. A zagaye na farkon ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. Yanzu haka dai wasu matasa sun ce za su shiga zaman dirshan a fadan shugaban ƙasar Najeriya. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
We are here today not because we are demanding for too much, but because we are demanding for the right thing.
Sha Yusuf kenan. Daya daga cikin jagororin matasa da suka shirya zaman dirshan a majalisar Najeriya don nuna rashin gamsuwarsu bisa yadda 'yan majalisar Najeriya ke gudanar da ayyukansu.
Those 36 SUVs that were bought at 37 million per one must be returned.
Wannan kuma wani matashi ne ke nanata cewar dan kara jifa-jifan alfarma da 'yan majalisar suka fara siyowa kansu akan zunzurutun kuɗi har naira miliyan 31 akan kowace guda, to dole ne a mayar da su. In dole sai sun sai sabbin motoci. Su sayo killer innocent ko fijo da ake kerawa a nan gida Najeriya. Kudaden raya mazabu da ake kira constituency project allowance shi ma zamba cikin aminci ne ga dukiyar talakawan Najeriya. A don haka dole a soke shi.
Constituency project have constituted fraud on the Nigerian people. We want them to be scrapped.
A daidai lokacin da waɗannan matasa ke kammala zaman dirshin na kwanaki uku. A gefe ɗaya kuma sai ga wasu matasa da ke goyon bayan shugaban majalisar Dr. Bukola Saraki da suka kira kansu 'yan ƙasa da ke kare muradin mulkin demokradiyya. Sun majalisar don ba da wa'adin kwanaki bakwai na mame tare da yin zaman dirshan a fadar shugaban kasa ta Aso Rock don nuna damuwarsu akan yadda al'amuran mulki ke tafiya a nan Najeriya. Mr. Terze shine jagoran wannan matasa.
A group has said they want to occupy us.
Wasu matasa sun zo sun mame majalisar kasa don abubuwa ba sa tafiya daidai. To wannan abu ne mai kyau. To amma mu ma za mu je mu mame fadar shugaban kasa ta Aso Rock don akwai sauran karin matsaloli a nan Najeriya da su ma ba sa tafiya daidai. Kamar kashe-kashen da ake tayi a jihar Enugu, karancin man fetur da yake ci a Najeriya da kuma shirya da ake wa shugaban majalisa kotun sauraron kararkin da'ar ma'aikata. Malam Hassan Gimba Ahmed edita ne a jaridar Leadership.
Wayannan dukan su biyu yana nuna gajiyawa na dan kasa dangane da yanda ake gudanar da mulki a Najeriya. Gwamnati sai su fito su faɗi magana amma ba a cikawa. To idan kuma abu ya ci gaba haka, to zuwa gaba za ka ga kasar gabaki ɗaya ta ansa domin kowa ya gaji. Don haka wannan zai iya zama kamar kira ne ga kowane bangare na gwamnati.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Agogo ce karfe 4 da minti da rabi da minti 8. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga ilhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai wucewa.
Karshe dai majalisar dattawa da wakilan Najeriya na neman haɗin kai don kammala batun kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya saki mai rawa majalisar don gyare-gyare. Sanata Muhammadu Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa.
A daina zargin wane da wane a haɗa kai gyare-gyaren da mai girma shugaban ƙasa ya ce a masa gyare-gyaren a mai masa wannan kasafin kuɗi ya sa hannu a fara aiki wa jama'a.
Rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan Boko Haram da ke arcewa daga maɓoyarsu a Borno na binne nakiyoyi a gonaki da aka ta shawarci mutane su riƙa kappa-kappa. Ministan tsaron Faransa Mr. Jeans ya gana da shugaba Buhari, inda shugaba Buhari ya ce za a kafa wata runduna domin kula da ruwan gini don yaƙi da barayin fetur. Filimon na sansanin gudun hijira na Kucigoro Abuja ya ce rashin magani na sanadiyar mutuwar mutanensu.
Sun kai 17 wanda muka rasa rayukansu a nan. Kaga yanayin da muka same kanmu a ciki, ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba.
Kungiyar Kwadugar Najeriya Analysis na neman ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 56,000 daga naira 18,000. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Direct from Washington, the voice of America,
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga Awwal.
Wato kana nufin Awwal kamar akwai inda waɗannan masu babura in sun gama harin nan suke zuwa su taru kenan su ƙara wato su ƙara sabon shiri saboda kai farmaki wani waje.
Kwarai da gaske. Domin ai kaga yanzu barin baka misali da matsalar Boko Haram. Yarda na sojoji yanzu zaka ga suna ta kame-kamen irin kayayyakin da ɗan Boko Haram suke amfani da su kamar motoci masu silike zuwa irin motocin Hilux zuwa manyan baburan nan suna tara duk mashinan da suka kama zaka ga sun dora shi a kafar sadarwa kuma sun kone su. To kaga irin waɗannan yanzu tunda an samar da yanzu rinduna ta yaki waɗanda ake kiranta operation sharar daji wanda wannan operation sharar daji din ana ganin wata rinduna ce da aka kafa mai ƙarfi wanda za ta taimaka wanda ina tsammani akwai ƴan sanda akwai sojoji akwai ƴan ƙato da gora akwai ƴan civil defense a cikin wannan abun. To kaga ya kamata su ma su fitar da wani tsari yadda za su dinga tantance dukkanin wani da yake mu'amala da mashin ko da mota musamman bakon idanu da madan gari ya zama sun yi wani tsari da zai taimake kansu domin tantance wannan abun domin waɗannan din su suke shigowa su sha mai su fita su koma. To kaga kenan wannan ina ganin akwai wannan matsala a ciki.
Duk da Nasiru kai ba jami'in tsaro bane amma ba gurguje kafin nan ma tambayar da nan ma kan lamuran siyasar nan dan na gada zu kaso kace wani abu in dai har akwai inda mutanen nan suke taruwa shin ba buƙatar irin jiragen nan masu saukar angulu ko kuma jiragen yaki dinan su ringa shawagi wajen su san inda mutanen nan suke da san inda za a yi maganin su.
Wato akwai bukatar yin haka kuma su musamman ma su gwamnoni waɗannan jihohi da wannan rashin tsaro ya addaba su ya kamata a ce suna da wani kwamiti na musamman na wucin gadi wanda zai tunkari wannan matsala ta wannan kashe-kashe da sace-sacen shanu da dabbobi na makiyaya da kuma sauran mutane ma wanda ake kashewa kan hanya. Wato su waɗannan mutane shi yasa nake gaya kullum nake ta ƙara gaya maka akwai buƙatar gwamnati ta samu cikakken bayanan sirri na tsaro na waɗannan jihohi saboda idan babu wannan bayanan sirri na tsaro na waɗannan yanki inda wannan addabar rashin tsaro ya wannan rashin tsaro ya addaba ba yanda za a yi a kai ƙarshen wannan al'amari. Saboda mun gani a bayan da muka tunkari rikicin Boko Haram kusan an yi shekara da shekaru kusan shekara 6 ana ta cewa gwamnati ta fito ta ce kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza amma cikin ikon Allah kamar yanda shi sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari yake ta fari a cikin wajen campaign nashi na neman takarar shugaban kasa yace shi tsohon soja ne in ya hau ya san yanda zai kawo ƙarshen wannan rikici na Boko Haram yanda ya addabi a maso gabas kuma muna ganin sakamako akalla waɗanda suke musamman jihohin Adamawa Yobe da Borno za su gaya maka waɗanda suke kwana da in mangarba ta yi za su ta yi daji su hau uce su kwana amma a wannan lokacin sun koma gidajensu suna kwana suna harkokinsu na rayuwa na kasuwanci da sauransu.
Tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya.
To wato ita wannan matsala da ta addabi musamman jihar Zamfara da jihar Katsina, ba wani bangare na jihar Katsina na kashe-kashen waɗannan mutane da sace-sacen shanu da tumakai da awaki da sauransu, muna buƙatar su waɗannan jami'an tsaro da ke waɗannan yanki, gwamnoninmu su ba su duk tallafin da ya kamata, duk tallafin da ya kamata su ba su, su kuma jami'an tsaron da ke waɗannan yanki su fito su gaya masu matsalolinsu da suke ganin cewa su ne suke hana su su yi abin da ya kamata.
Yawwa, to Nasiru, idan aka zo nan tun da ka kama garar gwamnoni, ni abin da nake gani tun dawowa demokuraɗiyyar nan 1999 zuwa yanzu, kusan in banda ban sani ba ko zan ce yawancin jihohin nan na arewa maso yamma mutane ne iri ɗaya suke mulkin wannan yankin. Wasu sun faro daga PDP ne, daga baya suka koma APC. In ka duba kamar zan ce dai watakila
musamman ma Katsina yayi kakakin majalisa ta wakilai kuma ƙarƙashin jam'iyya ta PDP, da kuma aka zo aka sami juya hali ya juya ya koma ita wannan jam'iyya da take mulki ta APC ta yanzu.
To ai ina jin haka ma abun yake a Sokoto, ma kusan
haka ne, Sokoto haka, Zamfara ma a Sokoto haka, Kebbi haka, amma Kebbi da Zamfara da Sokoto wato farkon wannan demokradiya da muka dawo kusan 1999 kusan waɗannan suna a jam'iyyoyin adawa ne, daga baya ne suka zo suka juye, musamman Sokoto da Zamfara suka zo suka juye suka shiga ita wannan jam'iyya ta PDP, amma musamman ita kamar jihar Zamfara ita ba taba zama jam'iyya mai mulki ba sai a wannan lokaci, tun daga 1999 da dawo wannan mulki na demokradiya tana a jam'iyya ce ta adawa, amma a wannan lokaci ne na wannan ita wannan mulki na shugaban kasa Muhammadu Buhari na kuma ƙarƙashin wannan jam'iyya ta APC, ita jihar Zamfara ta samu kanta a jam'iyya mai mulki ta ƙasa ko ta tsakiya.
To ashe sa Nasiru nake cewa kamar canjin madin an duba ba wani mai tsananin yawa bane, watakila dai da wasu suna jam'iyyar PDP suka fita suka koma APC, waɗannan kuma wayannan suka fita wayannan sai su koma can, ina ga kusan ba lalle bambancin siyasa kai kana ga zai tasiri wajen a bari kuma ana kashe talakawa ba tare da ɗaukar mataki ba.
Wato ma Nasir, kana so ka ɗan jamu cikin harkar siyasa kenan. Wato matsalar da muke fama da ita musamman ta 'yan siyasunmu na Najeriya ko kuma na yammacin Afirka, wato bamu da aƙida ce, mun rasa aƙida ce babu, kuma musamman in ba kamar misali shi Muhammadu Buhari ba, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da kuma a ce kamar Arewa Kudu maso yamma da daman tun Fil Azarcan an san su da wata aƙida, duk yawancin 'yan siyasunmu abin suna yi abin ne ba dan talaka ba ko kuma dan wata aƙida, duk abubuwan nan da suke guje-guje nan da suke abu ne suke yi dan san kai, dan san ransu suke, ba wata aƙida a cikin shi, saboda ai kamar in ka kalli siyasun da suka ci gaba, ƙasashen da suka ci gaba na duniya, kamar musamman ƙasar Amurka, akwai wato manyan jam'iyyu guda biyu da ake magana, kamar Republican da Democrat. Wato ita idan ka kalli duk waɗanda suke a Democrat, wato mutane ne masu sauƙin al'amura, masu sassautawa akan al'amura, kuma akan haka suka ginu. Duk wanda za ka ga a ce ma wannan mutum ne a Democrat yake, wato mutane ne masu kamar sakin talala, wato suna da ɗan sakin al'amura na yau da ba gurguzu. Amma kamar in ka kalli kuma ita kuma ɗaya jam'iyya ta Republican, mutane ne masu tsanantawa, masu gurguzu, kuma duk wanda za ka gani akan a wannan
bangaren ba za a kira su gurguzu ba, dan ka san gurguzu irin harkar komisiyonci ne,
wato mutane ne masu matsayin ra'ayi.
Wata kila sai dai a kwatanta su da irin kalmar nan ta conservative,
masu tsaurin ra'ayi. Mutane zan ce maka masu da tsaurin ra'ayi ba su gurguzu ba, kuma duk wanda za ka gani akan wannan layi na ita wannan jam'iyyar Republican ya ginu ne akan haka, kuma baka ganin a ce yau dan Republican ne wanda ya zauna a Republican ya kai wani matsayi a Republican a yau ya bar jam'iyyar Republican ya koma ya fada a wannan jam'iyyar ta Democrat because abu ne wanda yake kan tsari na akida kuma shi canjin akida wato abu ne ba abun wasa ba abu ne ba karamin abu ba kafin ka a ce yau wane yana kan abu kaza ka canza shi ya koma kan abu kaza zai dauki tsawon lokaci mai tsawo.
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo lokacin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne masanin ilimin kimiyyar siyasa da zamantakewa Profesa Usman Bugaji da Rabara Lado Simon na majami'ar Ikwa a Kano. Ga Profesa Bugaji.
To bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nake son nayi a nan wurin shine don Allah mu bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kaman mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallonmu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abun kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abun kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su dauki girman da ya kamata su dauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah
shi ma Rabara Lado kiraye da a rungumi zaman lafiya a ci moriyar rayuwa.
To, salamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya. Ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je su samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada ƙayar baya suka tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yi wa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu. Wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musabaha da juna, musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini. To don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shi ne zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shi ne zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
Jalla allazi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yau Asabar shugaban Kenya ya banka wuta ma tarin hauren giwa masu nauyin sama da tan 100 waɗanda aka kwace su daga wurin mafarauta a wani yunkuri na kawo ƙarshen kashe-kashen giwaye a yankin da ya fito.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe a jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko hada shirin nan da nake gabatarwa wato zabe ko nade. Yanzu a madun kwa da ko anan sashin Hausa. Musamman Ibrahim ka Almasi Garba da taimaka man da Kalu Jattachu da Zainab amma da bakinmu wato architect Kabir Ahmed Abdullahi shugaban hukumar tantance samar da ruwan sha na jihar Lagos da ya kawo mana ziyara kuma yake nan cikin ɗakinmu na tsoshire-shire. Ni Ladan Ibrahim ake cewa sai da safen ku.